Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Babako Makiyar da ma sauran abokan aiki muke ga muku wannan shirin a yau ranar Talata, 12 ga watan April na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baba da kanin labarai.
To Sarfilu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine na fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fitaccen mutane, yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin jama'a. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa Prime Minister India Narendra Modi cewa sayen mai daga Rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa India ba, yayin da Amurka ta buƙaci New Delhi ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Kana ajiyar Litinin, Majalisar Dokokin Pakistan ta zaɓo Shehbaz Sharif a matsayin sabon firaministan ƙasar, wuni guda bayan da 'yan adawa suka kada ƙuri'a da ta yi waje da firaminista mai ci Imran Khan, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗakarsa ta kusan shekaru huɗu.
To kanan labarin kenan aka saurara. Yayin da mutanen da aka yi garkuwa da su a jirgin ƙasa a Kaduna ke ci gaba da zama a daji, za ku ji cewa
wayannan ba barayin garkuwa da mutane bane wanda aka saba da su. Wayannan 'yan Boko Haram ne suka hada hannu da barayin akai wannan aikin.
Rundunar 'yan sanda a jihar Bayelsa ta samu nasarar da muke wasu manyan dillalan miyagun kwayoyi.
Wani kwaya wanda ana kira Crystal Meth shi ne babban kwayan da muka samu da ne su da wayansu kuma kwayoyuka dai haka da yawa dai wanda sunayensu ma yanzu haka ba mu iya mun gane ba.
Haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine suna fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fitaccen mutane, yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama. Dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi, in ji babbar daraktan harkokin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya Sima Bahous tana faɗa wa kwamitin sulhu. Yawan barin gidaje da kasancewar 'yan bindiga da sojojin haya da kuma zalunci da ake nuna wa fararen hula a Ukraine ya nuna akwai yiwuwar aikata cin zarafin bil'adama. Bahous, wadda ta dawo daga aiki a Moldova, ta ce hadarin fataucin dan adam na karuwa, yayin da mutane ke cikin tsananin damuwa ganin yadda suke son su tsere daga yakin na Ukraine. Ta kira ga masu ba da tallafi da su taimaka wa kasashe ciki har da Moldova, wadda ta karbi 'yan gudun hijira 400,000 don su iya sanya ido a kan ƙetare iyakansu da kuma taimaka wa 'yan gudun hijiran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa Prime Minister India Narendra Modi cewa sayen mai daga Rasha mai tarin yawa ba zai taimaka wa India ba, yayin da Amurka ta buƙaci New Delhi ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Biden ya faɗa wa Modi a wata hira ta sa'a guda ta bidiyo a jiya Litinin cewa Amurka ta shirya ta taimaka wa India ta faɗaɗa hanyoyin samun makamashinta, a cewar sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki. Shugaban ƙasar ya faɗa masa cewa baya tunanin India na buƙatar gaggautawa ko kuma ƙara yawan shigowa da mai ko wasu kayayyaki daga ƙasar Rasha, in ji Psaki. Wani jami'in Amurka ya kwatanta kira tsakanin shugabannin biyu da mai ma'ana kuma mai amfani. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, Majalisar Dokokin Pakistan ta zaɓo Shehbaz Sharif a matsayin sabon firaministan ƙasar, wuni guda bayan da 'yan adawa suka kada ƙuri'ar da ta yi waje da firaminista mai ci Imran Khan, lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatinsa ta haɗaka ta kusan shekaru huɗu. Sharif ya samu ƙuri'u 174 da suka haura adadin da ake da bukata da biyu, ya lashe zaɓen Majalisar Dokokin mai mambobi 342. Daga bisani ya ɗauki rantsuwar kama aiki daga shugaban ƙasar mai riko Sadiq Sanjirani. An zabi Prime Minister mai shekaru 70 da haihuwa ba tare da hamayya ba a kawance ƴan adawan bayan da ƴan majalisar dokokin jam'iyyar Tahrike Insaf PTI a takaice mai mulki ta kan suka kaure cewa zaben tare da ficewa daga zauren majalisar inda suka zargi Amurka da hannu wajen kifar da gwamnatin su. Washington dai ta yi watsi da wannan tuhumar tana mai cewa babu gaskiya a wannan zargin. Su ma ƴan adawan Pakistan sun yi watsi da wannan tuhumar.
In an tuma kaɗan babu zai sake da labarin, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda aka wuce makonni biyu da kai harin kan jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna, wanda yanzu haka ƴan uwan mutanen da aka sace sun ce lokaci ya yi da gwamnati za ta nema waɗanda aka kama mafita, tunda ƴan bindiga sun ce da gwamnati za su yi magana. Isa Lawal Ikra gare ka.
Sauya sabon salon sakin fayafayen bidiyo masu dauke da waɗanda aka yi garkuwa da su biyo bayan harin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna dai ya tada hankalin ƴan uwa da abokan arzikin waɗanda aka sace, har ma wasu daga cikin su sun baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i 72 da ta dauki matakin karbo musu ƴan uwa.
Akwai kanina Hassan, akwai matar shi yau kwana 15, wanda tun daga lokacin da abin nan ya faru dukkan mu babu wanda yake bacci, ba wanda yake cikin hayyacin shi. Mutanen nan sun fito karara sun fadi sun ce suna da abin da suke so gwamnati ta yi. To muna fatan gwamnati za ta fito cikin ƴan ayoyin nan da muka bada, lalle ta yi bude hanyar sadarwa na sasantawa da mutanen nan, don a tsakani ga Allah akwai yara ƙanana ƴan shekara 3-4, akwai iyaye ƴan shekara 80, akwai masu ciwo daban-daban, ana ɗaukar lokaci suna ƙara shiga cikin hatsari.
Don Allah muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana, ku ji tausayin mu gaba ɗaya. Najeriya ita ce garin mu, ita ce gidan mu. Ku ji tausayin mu. 15 days a daji, baka san me suke ci ba, baka san me suke kwana da shi ba, yara ƙanana da manya ba ma bacci, ba ma cin abinci, we can't even go to work. Don Allah muna roƙon gwamnati ta taimaka mana, tunda sun ce su they want to speak with the government.
Dama dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Rufai ya ruga fadar shugaban ƙasa game da wannan matsala ta tsaro, kuma tun a wancan lokaci ya nuna cewa akwai yiwuwar waɗannan ƴan bindiga za su so ne su tattauna da gwamnati kai tsaye.
Wayannan ba barayin garkuwa da mutane bane wanda aka saba da su, wayannan ƴan Boko Haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin. A tunanin mu kila gwamnati za su ce ta biya diya ba wai su kira iyalan mutane ba. Mu gwamnatin jihar Kaduna ba ma biyan diya, kuma ba za mu biya ba. Mu a ganin mu gwamnati kullun tana sa rayukan ɗan adam, so idan ba an samu an fitar da waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su ba, mun tsammanin sojojin sama da na ƙasa za su ɗauki wasu matakai ba.
Maganar tattaunawa ko kuma sulhu da ƴan bindiga dai na cikin abubuwan da wasu ke ta kwadaitarwa, kuma Dr. Ahmad Abakar Mahmud Gumi ya ce ita ce babban mafita.
Musibar nan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Wannan musibar nan fa mutane ne suka jawo kansu, jirin fasikancin da ake yi, rashin gaskiya da ake yi, ya Allah ba zai jarabe mu da irin wannan ba. Ɗan kananan yara sun shigo suna kashe mutane, kuma suna kabbara.
Kanana akan matsayar ka na cewa ya kamata abu waɗannan makiyaya don a samu fahimta juna tsakaninsu da gwamnati.
Ai karshen ta dole sai haka. Dole sai an yi haka, domin ko dai su kashe ko a kashe to za mu ci gaba da zubar da jini. Kuma kowa wanda ya san bafula ce dama kana iya zama da shi, akwai kunya. Duk yanda ya zama tsagerenci yana jin kunyan wani, za mu iya bi a kewaye da su a ba su abin da ya kamata a yi musu.
Yanzu dai kusan fayafayen bidiyo uku kenan ƴan bindigan da suka kai hari ga jirgin ƙasan suka fitar, kuma a cikin waɗannan fayafaye ne suke jaddada cewa gwamnati ta san abin da suke nema. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Isa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Gaba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A ajiya Litinin masu shari'a a kotun tarayya suka yanke wa wani tsohon jami'in dan sandan jihar Virginia hukunci akan laifin kai hari a babban zaurin majalisar dokokin Amurka tare da wani jami'i da baya aiki a ranan domin hana majalisar dokokin ta tabbatar da nasarar da shugaba Joe Biden ya yi a zaben shekarar 2020. Masu shari'ar sun yanke wa tsohon dan sandan Rocky Mount da ake kira Thomas Robertson hukunci ne bisa laifuka guda shida da ake tuhumarsa da aikatawa tun daga tarzoman ta ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021 ciki har da tuhumarsa da yin katsalanda ga jami'an 'yan sanda a majalisar ta Capitol da kuma shiga wani wuri da aka iyakance da makami mai hadari da babban katako. Ba dai gaggauta shirya sauraron hukuncin da aka yanke masa ba. Shari'a ta Robertson ita ce ta biyu cikin ɗaruruwan shari'o'in tarzoma na Capitol. An kammala shari'a ta farko ne a watan da ya gabata, inda masu shari'a suka yanke hukunci akan wani mutumin Texas Guy Raffet akan dukkan tuhume-tuhume guda biyar da ake yi masa. Robertson bai bada bahasi a shari'arsa da aka fara a ranar Talata da ta gabata ba. Alƙalan sun kwashe sa'o'i da dama suna tattaunawa tsawon kwanaki biyu kafin suka kai ga yanke hukunci na bai ɗaya. A ƙarshe, Prime Minister Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ya kira ajiyar Litinin da aka kawo ƙarshen zanga-zangar neman yayi murabus game da yadda yake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shekara da shekaru. Yana mai cewa gwamnatinsa ta ƙaddamar da wani shiri na sake gina ƙasar. A wani jawabi da yi wa al'umman ƙasar ta talabijin, ya nemi a yi haƙuri tare da shaidawa masu zanga-zangar cewa kowace daƙiƙa da aka kashe wajen gudanar da zanga-zangar akan tituna yana kawar da damar samun kuɗaɗen waje masu muhimmanci. Sai dai duk da haka masu zanga-zangar sun ci gaba da mamaye kofar ofishin shugaban ƙasa a rana ta uku a jiya Litinin suna neman ya sauka daga mulki. Tsawon watanni da 'yan ƙasar Sri Lanka suna yin dogon layi domin sayan man fetur da iskar gas da abinci da magunguna waɗanda akasari daga ƙasashen ƙetare ne ake shigowa da su kana ana sayan su ne kuma da kuɗaɗen ƙasar waje. Ƙarancin man fetur ya haifar da katsewar wutar lantarki sa'o'i da yawa a duk rana ta Allah. Rajapaksa ya ɗora alhakin matsalolin canjin kudaden ƙasashen wajen ne akan dokokin kulle na COVID-19 da kuma asarar muhimman kudaden shiga na yawon shakatawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya ta ce ta kai sumame na haɗin gwiwa a wani sansanin masu sayar da miyagun ƙwayoyi a jihar, inda ta kama wasu dillalai tare da miyagun ƙwayoyi iri daban-daban. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar, na ɗauke da wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bayelsa ta ce ta kai wani sumame a wani sansanin 'yan bindiga da ke mu'amala da miyagun ƙwayoyi tare da sayar da su gaba ta gari. Rundunar ta 'yan sandan jihar ta Bayelsa dai ta ce ta kama mutane hudu da ke zaman gaggan masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi a fadin jihar ta Bayelsa. SP Asmin Buswat shi ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa.
Yato, akwai wani yanki ne a taya ne guwa wanda muka samu labari cewa akwai wayansu wanda suke sayar da magunguna dai irin hard drug nan wanda yake sa illa ma matasa. To muka je muka tukume su kuma mun ci nasara. Akwai wani kwaya wanda yake bada illa sosai wanda ana kira crystal meth, shi ne babban kwayan da muka samu game su da wayansu kuma ƙwayoyuka dai haka da yawa dai wanda sunayensu ma yanzu haka ba mu iya mun gane ba cikin.
Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta ce yawancin miyagun laifuffuka da ake aikatawa a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa kama daga satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa da 'yan ƙungiyoyin asiri da kuma masu fasa bututayen mai da 'yan fashi da makami suna mu'amala ne da miyagun ƙwayoyi. A cewar rundunar 'yan sandan, rundunar ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa an gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban ƙuli'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan ya ƙara haske.
Eto muna nan dai muna kan bincike kuma muna so mu yi ganin cewa mun samo duk abubuwan da suke amfani da shi yin wannan crystal meth din, sannan kuma da wayansu miyagun kwayoyin da suke tsayarwa, saboda sun riga sun amince cewa abin da suke yi kenan. Sannan mun gama wannan bincike gabaki daya, za mu kai su gaban kotu.
Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta ce tana aiki ne na haɗin gwiwa rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin na Niger Delta, domin ganin an shawo kan matsalolin tsaro, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan SP Asmin Busuwat ke cewa.
Sannan kuma muna nan muna bincike duk wayansu guraren da ake irin wannan sayar da wannan miyagun kwayoyuka, da kuma wayansu wanda suke tada hankali a gari, musan inda suke ko mukama su, ma suna amfani da bindigogi ne ko kuma da wayansu abubuwa da hakan nan mukama su, saboda gari a samu lafiya. Muna aiki da su JTF da kuma Navy, sannan yankin ruwa ya fi yawa. Da taimakon da muke samu daga gurin JTF da kuma su yan Navy yana taimakawa sosai, saboda cin nasarar da muke samu akan wannan miyagun yan ta'adda.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To a gaida Lamido Abubakar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A nan Washington DC agogo na cewa karfe 1:16 na dare, yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Ba a ko hada tunugu da shi da mataimakin shugaban kasa, don wannan shi sa'a ce samu Osi Banjo dan gidan Tinubu ne. Tinubu ne ma ya fara dora shi akan wato madafin iko. To mu a ganin mu anan dan gida ne ga Tinubu. Inda kuwa ana ga wanda ya koya mai, ga wanda ya dora shi, to in an zo zaɓa ba mu cika ne nema ba, amma in an zo mu gwani muke nema.
To jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sa doma duku a nan sabon shiri na tsakamu ruwa. Muna fata kuna nan kalau kaman yadda muke. Shi tsakanin Bola Tinubu da mataimakin shugaban Najeriya ne yanzu Yemi Osinbajo, wa zai bar wa daya ya takara shugaban kasa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa lokacin da za a yi zabe. Wannan yana daya daga cikin abubuwan da za mu duba a yau, amma ko ba shi kadai ba ne. Idan an ce Tinubu ya samu ticket, to za a koma maganar tiketin musulmi da musulmi ne ko kuma yaya. Sannan kuma APC za ta yi fama da warware matsalolin da ke cikin gidanta a jihohi daban-daban kafin a zo zaben mai zuwa.
Sunana Ahmad Abdullahi Abdullahi da kamsani da Haruna Aliyu. Amma ishu din shine akwai mutanen da jihohi su ma yanzu haka wani bai isa yawo a jihar ba, amma kuma su suke kokarin wasu su kwace jam'iyyar. Ta ina za ka samu zaman lafiya a jam'iyyar? Mutumin da ya kasa gyara jiharsa ba, jiharsa ba tsaro. Akwai wanda kwana aka kashe mutum 60 dona ba jiharsa, yana cikin masu wannan al'amari. Akwai wanda lokal gamin guda a jiharsa an kwace ta, yana cikin masu wannan shirin. Akwai wanda a garin su da isi ji lokal gami inda ba headquarters ba, to wadu su ne suke shirya wa'annan abu a cikin jam'iyyar APC za su kwashe jam'iyyar. Ta ina za ka samu zaman lafiya? Kaga, amma in ba haka faɗo da PDP a 2003 su in suka wasa ba faɗo akwai za su yi ba, in sun faɗi kuma sun kakkari.
Ba tare da ɓata lokaci ba ga Nasiru da bakinsa Yunus Abubakar Ahmed na Majalisar Wakilan Najeriya, da ko Musa Abubakar ɗan Malikin Kebbi dan majalisa ko kuma dan kwamitin tabbatar da goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari. Malamai bismillah.
Bari kafin mu je kan maganar abubuwan da muke ganin shi shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya gadarwa na baya da shi bayan ya soka daga mulki da yardar Allah. Ustaz Yunus Abubakar, duba mana tsakanin shi mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo, wanda shi ma ya ce shugaba Buhari zai takara nan, da shi uban gidansa Bola Ahmed Tinubu, wane ne kai dai tukunna tuni ma dama kana tare da Tinubu, wane tukunna me yasa baka mara wanda yake kusa da shugaban, wanda yake fadar shugaban kasa baya ba ka tafi wanda yake waje?
To ni in dai cancanta ake duwawa, sai in ga dai at the last time dai da na duba naga uba Osinbajo dan gidan Tinubu ne. Tinubu ne ma ya fara dora shi akan wato madafin iko, da ya masa commissioner attorney general. Kuma ko yanzu da aka zo
ni ma dai a APC din da bu aka yi tayi har aka ce Tinubu ne dama akan yana so ya zama running mate. To in takaita dai magana har aka zo aka ce shi ya bada shi, to mu a ganin mu anan dan gida ne ga Tinubu, inda kuwa ana ga wanda ya koya mai ga wanda ya dora shi. To in an zo zaba ba mu ce kare ne ma ba, amma in an zo mu gwani muke nema, shi yasa muka dauki ainihin wato ubangidan nashi. In wannan shi kake so ka sani, to kuma duk yawancin wanda zaka dauka a kudanci da musamman kudu maso yamma southwest kenan, zaka ga duk wanda ka kira yana da alaka da Tinubu to wani ɓarayi to wani bangare kusan mafi yawan su. To sai muka ga wannan mutumin inda zai dauki abin da zai saka a Najeriya, wata kila da an dan kwatanta irin adalcin nan kaji da lidin da yasa ni fa na tsaya, amma wannan ra'ayi na ne, kowa kuma da nashi wani ra'ayi. Na ɗaya yake, na biyu Tinubun nan mu muna ga ya taimaka wajen haɗaka da aka yi da shi, har ya taimaka wa shugaba Muhammadu Buhari ya ci madan ai 2003 ya tsaya, 2007 ya tsaya, 2011 har da CPC din da ni aka yi ta shi kuma ya tsaya. Mun ga digin da aka yi, Tinubu duka ya koyi darasa, ya ga yawan aka dauko Buhari kilo ɗaya da kuri'unsu miliyan 10 aka hada da dan nashi, to kadan muke bukata. Kuma wannan fikira Allah ya taimake mu Muhammadu Buhari, to mu sai muka ga yanzu lokaci ne na sakayya.
Dan Maliki, shin kai ka yadda sakayya ake nema ko wanda ya dace yayi wa Najeriya aiki, tunda zaben ma an ce dama yankin Yarbawa ma yan kuri'un da suka bari in ka kwatanta da irin jihohin su Kano, su Sokoto a lokacin zamanin su Kwanko, su abinda suka yi su magatakar da Wamako a Sokoto, su jihar Kaduna, kamar kuri'un yan kadan ne ma suka fito daga kudu maso yamma.
Gaskiya ne, amma nan gaskiya mun samu ra'ayi ɗaya da ni da Honorable. Dalili na kuma guda biyu zuwa uku. Na farko, ina da sha'awar shi a ga cewa sakayyar mata shigo. Na biyu, ina da sha'awar wanda ya goge, ya san siyasa, ya san wahalar 'yan siyasa, ya rika mukamaiye na shugabanci. In muka fara, Tinubu ya fara rika mukamaiye, har ya zo ya yi gwamna, har ya zo ya yi sanata, har ya zo ya yi takara. Kuma ina taɓa tunawa tun 2006 Tinubu yake neman haɗaka yadda za a yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama. In ka duba maganan ƙuri'u da suka bada, dukansu ai ɗan yanki ɗaya ne da shi mataimakin shugaban ƙasar da shi Tinubu. Kuma in ka duba su ainihin Yarbawa game da sha'ani suna da bambanci da irin arewacin Najeriya, da irin ba da ƙuri'a yadda mu in mun ce kaza za mu yi, to gaba ɗaya za ka ga an runtuma an taimaka. Amma gaskiya tsakani da Allah, idan ana son ainihin ɗan siyasa wanda ya gaje ga yau, ya ga gwagwarmaya, ya san wahalar siyasa, ba a ko haɗa Tinubu da shi da mataimakin shugaban ƙasa. Don wannan shi sa'a ce samu, saboda wani abu da ya shigo ba a san musulun ticket aka zo aka baiwa shi, kuma ya kawo vice president. Sannan kuma sa'a ce samu, saboda in Allah ya ce sai in komo ga tauhidin na shi Honorable, sa'a ce samu da in Allah ya ce ka yi za ka yi. Ni ban ma yi tsammanin a ce Tinubu vice president idan Tinubu ya hitowa ya declaring zai yi takara a ce zai iya hitowa ya ce zai, sai dai in Tinubu ya ce je ka yi. Saboda ya kamata a ce duk waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abun da ya ɓata siyasa. Babu shugabanci, wato mutumin da ya taimake ka, ai Allah ya so kai ma ka taimake shi. So magana inda ya yi magana ban cewa wani ɗan takara na daban ba a yankin wannan yanki, amma dai magana vice president a haɗa shi da abin da ya shahi siyasa da kuma 'yan siyasa ga yankin su fa, to gaskiya ina ganin ni banko haɗa Tinubu da shi da mataimakin shugaban ƙasa.
Dan Malikin Kabi, kana gaya min cewa akwai za a yi kitso ne da kwarkwata, saboda akwai jihohi yanzu haka waɗanda wasu ma suna kotu, kamar jihar Kano APC tana kotu. Kamar jiya Taraba ma haka na san suna da shari'a a kotu kan shugabancin su. Maganar jihar Zamfara haka. Ban san dai jihar Kebbi ba. Duk akwai waɗannan korafe-korafen waɗanda ko ba mamaki za a tafi taron wato ko bayan taron nan ma za a ci gaba da wannan dambarwar.
Wato yanzu kamar mu faro da jihar mu jihar Kebbi. Na san akwai rikici a jihar Kebbi tsakanin tsohon gwamna da sabon gwamna da kuma leader na abin nan leader na kamar senate leader da sauran shugabanni a jihar Kebbi. To ina fatar an ka wuce waɗannan ka zo Sokoto kamar maga takarda da shi da wasu jigo kuma a cikin a Sokoto. In ka bar Sokoto ka zo Zamfara yari da shi da sabon gwamna da sauran shugabanni dai su ma ba a zaune. In ka bar nan ka je Kano shekarau sanata biyu da sauran shugabanni da kuma shi sabon gwamna. In ka bar nan akwai jihohi da ko kwanaki na yi hira a Liberty. Nace akwai ciwon da ma buɗe yake yana da sauƙin magani. Akwai wanda ne yake. Yana da kyau cin da an kawo ga wannan gaba. In har za a yi sulhu. To waɗannan mutanen da nake ta lissafawa na jihohi da sauransu su tarabar da sauran jihohin da duk suke da matsaloli. Kamar yanzu mutum ya ce a jihar Nasarawa ba abin nan. Akan wannan shugabancin da ake, ai rikita sun zo. Tunda ai shi gwamnan na Nasarawa akwai maganar da ya faɗa wadda ta shahi wani. To kaga duk irin waɗanda in ana son a gyara jam'iyya shugaban ya fito inda gyara yake, inda rashin gaskiya yake, kowa ya faɗi a zuba abun nan akwai sai kafin a zo taro tunda ya ce ana iya gyarawa. Don ni ina ganin ni na ɗauki in dai aka yi convention haka. To ina mai tabbatar maka honorable da wuya wasu ba su bar jam'iyyar ba. Kuma rage mutum a cikin jam'iyya ko ba irin waɗannan ba duk wanda ya zama shugabanni waɗanda suke za su tai da al'umma da yawa akwai matsala.
To mun gode kwarai da gaske sai mu tsaya anan sai mun dawo rana a cewa mu zo mu ci gaba da wani sabon shiri. A madadin su bakin namu Yunus Abubakar Ahmad da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebbi tare da wakilin mu Nasiru Adamul Hikaya. Da ya shirya wannan muhawara don a can Abuja ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC muna fatan mun ba ku lafiya ko mu same ku lafiya da mun dawo rana a yau sai anjima.
Madalla yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Maryam Muhammad ina makarantar markazi auzu billahi minash shaitani bismillahir rahmani iza waqatil waqi laysa al waqati ya kasba iza rujjat al jaraja Kafi da tilata, za a rujja tilajiraja, wa busta ta jiba albasta, fakana ta ba abin basta, hukuntun mu a zuwa jan salas, masu abin mai mana, masu abin mai shama, busta biyu kuna sai, laikon mukon rabu, fijan na tunai, sulatun nina lawali, wa sulatun nina laikin, wasu abin shima, fisa neman wani wa dillin minyamu. Labari din walakari inna ukanu gabla zalika mutai ukanu ya suruna lidin sinaji ukanu ya kuluna sarakallahu al'azim.
Allahu akbar. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice.
To sarfilu a takeice. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jere cikin cewa mata da ƙananan yara 'yan ƙasar Ukraine na fuskantar tsananin barazana na cin zarafin jima'i da fyaɗe da fataucin mutane. Yayin da ake ƙara samun rahotannin take haƙƙin bil'adama, dole ne a gudanar da bincike mai zaman kansa akan waɗannan zarge-zargen domin tabbatar da adalci da lissafi, in ji babbar daraktan harkokin mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya Sima Bahous tana faɗa wa kwamitin sulhu.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu mai ƙiri da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carl, Nisar Filhashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa salamu alaikum.